This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shirye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Lol da kuma Niya. A yanar internet ma ana iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum sahabo Imam Ali ne da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fatan an wuni lafiya. Bayan labaran duniya muna tafi da shirin mu tattauna da farko ga labaran duniya.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bella Galadanci. Tattaunawar gaggawa da ake yi a garin bakin iyaka mai suna Panmunjom domin kawar da zaman doya da manja tsakanin Koreya ta Arewa da Koreya ta Kudu yanzu haka ba kammala ta ba har zuwa asubancin Lahadi. An fara gudanar da tattaunawar mai muhimmanci da safiya asabar din nan duk da wa'adi da Koreya ta Arewa ta shata na daukar matakan soja idan har Koreya ta Kudu bata kawo ƙarshen surutan farfaganda ba da kuma cire tarin na'urorin amsakuwa a bakin iyakarta da Koreya ta Arewa. Yanzu haka da wa'adin ya cika ba tare da aukuwar wani abu ba kuma ba a cire waɗannan na'urori ba. An yi dai ta tattaunawar ne har zuwa cikin dare kuma ba a ji komai ba game da samu ko rashin samun ci gaba a yankunan maslahan da kuma ma tsawon lokacin da za a share kafin a kammala tattaunawa. A nan birnin Washington DC, jami'an fadar shugaban ƙasa ta White House sun ce shugaba Barack Obama na samun ƙarin bayanai akai-akai dangane da lamarin koriyoyin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bakin wani mai magana da yawunta ta ce Amurka ta ci gaba da mutunta kawancinta da Koreya ta Kudu kuma za a ci gaba da aiki da ita kusa da kusa. Duk da cewa babu wani sakamako mai kwari, masu fashin baki sun ce tattaunawar da har yanzu ake ci gaba da yinta ta dakatar da duk wasu matakan soji tsakanin kasashen guda biyu kuma hakan ya ba su damar neman maslaha a diplomasiyance. Bar mu tabo nahiyar Afirka inda akalla mutane 18 ne aka kashe yau Asabar a kasar Somalia biyo bayan wasu hare-haren babamai da ake kyautata zaton mayakan sakai na Al-Shabab ne suka kai su a cewar jami'ai. A harin farko sojoji 14 ne aka kashe sannan sama da 20 suka samu raunuka a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake tukan mota da ke shake da babamai zuwa cikin wani sansanin soji inda dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka wato AU waɗanda suka kunshi 'yan Somalia da 'yan Kenya kuma ake horas da su akan yaƙi da kungiyar Al-Shabab. Wannan abin ya faru ne a birnin Kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin wannan ƙasa. Kungiyar Al-Shabab da ta dauki alhakin harin da ta yin amfani da wani gidan rediyon ta mai suna Andalus kuma ta ƙara da cewa sojoji 100 ne ta kashe. Sai dai wannan babban jami'in 'yan sanda a nan Somalia mai suna Kanal Muhammad Hassan ya nace akan cewa sojoji 14 ne kawai aka kashe sannan wasu 9 sun samu raunuka. Ya kuma kara da cewa akwai waɗanda suka samu wannan raunuka kuma a halin yanzu suna kwanciya a asibitoci. Ana sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Fasinjojin da suka samu nasarar kubuta daga wani harin ta'addanci a cikin wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin biranen Amsterdam da Paris a Turai sun gayawa manema labarai yau Asabar yadda suka yi aiki tare domin kalubalantar wani ɗan asalin ƙasar Morocco da ke ɗauke da bindiga. Sun kuma yabawa wasu sojojin Amurka guda biyu da suka jagoranci kalubalantar wannan mahari har ma suka ci ƙarfinsa. Jami'an ƙasar Spain sun ce sun gane mutumin da ya kai wannan hari mai shekaru 26 ne da haihuwa mai tsatsauran ra'ayin addinin musulunci kuma ya share lokuta a ƙasar Syria a shekarar da ta gabata. Jami'an binciken ayyukan ta'addanci a Spain sun ce mutumin mai shekaru 26 ya share kusan shekara ɗaya a birnin Algeciras mai tashar jirgin ruwa a kudancin ƙasar kafin komawa Faransa a shekara ta 2014 kana ɗauki hanya zuwa ƙasar Syria. A ƙarshe wata mota shaƙe da babamai ta yi bindiga a ƙofar wani asibiti da ke babban birnin Kabul. Babban birnin Afghanistan kenan yau Asabar lamarin da ya kashe mutane 12 a cikinsu akwai 'yan kwangilar Amurka guda 3 da ke aiki tare da dakarun haɗin gwiwa na NATO. Mutane da dama ne suka jikkata daga wannan fashewa wadda aka ji ƙararta a duk faɗin wannan unguwa kuma ta lalata tare da tarwatsa motoci sama da 10. rundunar NATO bata bayyana ko suwaye ɗan kwangila ba, amma ta bayyana cewa ɗaya daga cikin su ya rasu nan take, sannan biyu sun ce gagarunku a lokacin da ake kokarin yi musu magani.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bello Habib Galadin ce gabatar. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Gashin fuddar shirin daga El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya soki shugaban hukumar tara kudaden shiga inda ya nada Williams Babatunde Fowler. Haka nan ya nada Yahaya Gusau a matsayin shugaban ofishin kasafin kudi. Buhari ya ce zai dauki karin yan sanda 10,000 da kafa kimarorin bincike. Mukarrabin Sahadi Sirika ya ce canjin ya samu.
Za a samu natsuwa ma kasancewa kana ma da gwamnati. Duk wanda ya yi insha Allah sai an yi mishi.
Matsayin kakakin sojoji kanar kuka sheka ka rashin masaniyar sa ga hari a kukuwa Yobe bai gamsar da jagora yankin Ado Mallam Madalla ba.
Waɗannan da aka kashe musu ƴan uwa suna ganin ka an kashe musu uba, kace ba kashe kowa ba.
Kotun sauraron karar zabe ta Yobe dake Abuja ta gama sauraron bahasi daga sashen dan takarar PDP a Adamu Waziri, inda na gwamna Gaidan Musu ka shiga akwatin ba da sheda. Gimba PDP yayi gugar zana.
Komin dadewan farin kare a tike ba zai zama rago ba.
Bale na APC ya ce ko oho.
Yadda aka ce Adamu Maina Waziri ne aka zai da shi dan takara. Gwamna ko campaign ma bai fita ba.
Za a fara jigilar alazan Najeriya Alhadin nan daga Kaduna. Nasiru Adamu Ali kamerar Amurka daga Abuja.
Haka yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Yau da zauren namu zai kammala zaman sa a kanin Dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yayi ta jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. A babi na ƙarshe na wannan tattaunawar, Malam Muhammad Mustafa zai ci gaba da bayanin sa.
Sannan dole ne gwamnati ta dau mataki akan abin da kake magana na impunity. Mutum gashi an san farawo ne, amma sai kaga cewa yau shi ne mai daraja. Ya fito daga kurkuku an to ana tarasa da wani abu. Mutum ya saci kudi kuma akwai wani tsari da hukumomin yaki da cin hanci suke washi plea bargain. Ya kamata a ƙara duba wannan tsari na plea bargain din, mu muna ganin wannan tsari ne na inganta wannan harka ta impunity. In ka duba tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya tana magana ake akan zaman lafiya Bitu Bisigali, yana cewa za mu yi amfani da zaman lafiya a kawo cigaba, ko a yi amfani cigaba a kawo zaman lafiya. Wannan yana da kyau gwamnati ta tsaya ta duba yadda za a samu inganta domin zaman lafiya ta wajen kawo kowa da kowa. Sannan aikin nan da Buhari ya fara farkon awansa yana soja na war against industry, yaki da rashin da'a. Muna kira gwamnati domin duk wani abun da yake faruwa rashin da'a ne ga ƙasa. Idan aka cusa ɗan ƙasa, san ƙasa da kishin ƙasa, ina tabbatar maka wasu abubuwan ba za a yi ba. Ba sai an zo ana bin ka da bulala ba. Yanzu misali ka ɗau maƙotanmu, za ka shiga mota a bus, ba sai za ka je kafin bus ɗin ta zo mutane suna kan layi. Ai mu da mun bi wannan tsarin. Amma yanzu ko ya tarwa kowa hannu baka hannu ƙwarya ke, to wannan tsarin na war against industry, yaki da rashin da'a, muna kira da gwamnati Muhammadu Bello ta dawo da shi. Kuma matasan nan da ake kira ƴan yaki da rashin da'a, wato Y Brigade, ya kamata gwamnati ta ƙarfafa mu. Tun da gwamnatin Buhari ta tafi, matasan nan suke yi da taimakonsu da kuma hukumar waye da kai ta nowa suke taimaka musu. Ya kamata gwamnati ta shigo ta ga yadda za a tallafa matasan nan wanda yake aikin sa kai suke yi. Suna wannan aƙida ta da'a suna kan ta yau sama da shekara 30, har yanzu ɗin nan suna kai, ko ba wani kuɗi gwamnati tarayya take taimaka musu da shi ba. In ka cire training da horo daga hukumar nowa take taimaka ake musu da jagoranci daban, ya kamata wannan a taimaka a kai. Sannan abu na ƙarshe, a tunda maganar tsaro muke, akwai issue na reform wanda wasu an fara, wasu ba a gama ba, wasu gwamnatin su, kamar prison reform, kamar justice sector reform, kamar reform na police reform. Wannan yana da kyau domin in ka duba kundin tsarin waɗannan hukumomi na tsaro, za ka ga cewa dokokin da ta kafa su tun kafin ƴancin Najeriya da bayan samun first republic, za ka ga har yanzu suna buƙatar repeal. Akwai wanda za ka ga ana magana cewa in ka yi kaza a ci tare ka fan kaza. Wa ake magana fan yanzu? Ana magana naira. Ko kuma akwai za ka ga da a police act ana magana cewa in za a yi police act ana magana in the name of the queen a yi directory kaza kaza kaza. Wa ake magana queen? So irin wannan dokoki dole sai a ƙungiyoyi irin namu wanda su suka jagoranci ake kokarin ita majalisa da kuma shi shugaban kai ya taimaka wannan dokokin a ga cewa an fasin din su kar a ce an mai da su abin nan a ƙarshe kira na ƙarshe da nake so zan yi shine jama'a dole ne su ta harkar tsaro harka ce ta kowa jama'a su fito su taimaka jami'an tsaro da bayanai na sirri da kuma su jami'an tsaro su buɗa su janyo ƙungiyoyi da sauran al'umma a yi tafi a hannu kafaɗa da kafaɗa don neman ci gaba da samun iya daidaito a ƙasarmu.
Barista Hoila, mai saƙonki na ƙarshe.
Wannan maganan plea bargain ɗin da yayi ya saka ni na tuna kayan kamar yanzu abu ne da san zuciya ma irin namu plea bargain ai ba wai abin mu bane ba arowa akai baya cikin dokan mu ko
wai mai plea bargain ɗin
plea bargain mana ba ni gishiri in baka manda a shari'ance mana tunda za a zo kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to za ka yadda kai ka yadda kai ko kuma mostly ma za ka ga dama yawanci EFCC ne masu yawanci dama ka ga EFCC ne masu wannan abinnan plea bargain din to shikenan an kama ka da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza za ka kawo ka fata fit shikenan kowa ya kama gaban shi. It is not done. Su kansu ɗan America masu yin plea bargain din a me suke yi wa plea bargain yawanci za ka ga mutum ne zai yi plea bargain saboda ya testify akan ana so a kama wanda ya kashe wani ko wani abu. Most of the cases na plea bargain zaka ga haka ne kuma sannan kamar dokoki da muke magana irin abubuwan cinanci nan da wai the laws are there commissions din duk suna nan duk muna da su su wa'annan fitinannin da muke da su da suka so zuciya suka iska aiki su za a tirsasa kowa ya zo yayi aiki mu zo mu zauna alhamdulillah abinda ya faru lokacin zabe ya nuna mana cewa Najeriya gaba take da kowa to yanda muka nuna Najeriya gaba take da kowa to mu zo mu zauna mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wa kanmu fada fada mu gyara ƙasar mu ya zamana ni yanzu ƴaƴana in za su je makaranta ƴaƴana su ni so nake ƴaƴana su je makarantar gwamnati ba sai sun je makarantar kudi ba ba sai ka dauki danka ka je ka kashi ƙasar waje ba sannan kuma a babban sako kuwa mata alhamdulillah mata akwai kungiyoyi da yawa ni especially wannan ma sakon da akwai wani abu da ya faru a jiya da na ga ya kamata akan babban sakon da nake so na bawa mata a nan shine kaman irin magana abubuwan domestic violence din nan gingimin cikin gida da ake na wani dukan mace ko wani cin zarafin mace akwai kungiyoyi da zasu taimaka maka in kana da shi ba kashe maka aure za a yi ba wani abu amma kece gida kece uwa kece shi kan shi miji naki akwai wani saying a Greek a ce namiji is the head of the family amma ita kuma mace ita ce wuyan family din duk inda ta juya nan family din zai to mu mata ya kamata mu san ciwon kanmu mu san darajar mu mu tarbiyantar da yara yanda ya kamata kuma a daraja miji shi ma kuma miji ya daraja ka yanda ya kamata Allah ya samu dace.
Captain Abdullahi sakonka na ƙarshe.
Assalamu alaikum jama'a. Sakon na ƙarshe kusan shine har yanzu dai shawara ce nake bawa gwamnatin tarayya da kuma hukumar soja wato manya-manya shine lalle adalci shine zai kawo mana zaman lafiya a ƙasa saboda idan aka yi adalci a su jami'an tsaro kamar yadda nake tafi kullum shine zai taimaka saboda wasu korafe-korafe da muke yi ko kuma su sojoji suke yi ko kuma ƴan sanda suke yi a cikin a wajajen filayen daga wanda na sha ji ko mun yi ko na gani ko makamancin haka wanda shine mutum zai ce haba an je aka shine a banza to me ya kawo haka wannan abin da ya kawo ka shine ba a masa adalci ba saboda ba a bashi abin da ya dace ba na haƙoƙinsa kuma kamar yadda Mustafa na Democratic bannan Action Group ya ce shine idan mutum ya mutu yana nan gidansa matakil iyalansa ko da ba a kore su ba to haƙoƙin nasu ba a biya ba to kaga kai kaga dan uwanka an masa haka shi ma wancin ya ga dan uwansa an masa kaga kowa sai ya fara nunnukewa yana ja da baya ba zai je ya tinkari abokan gaba ko kuma ya kawo yi abin da ya dace ba a filin daga
Malam Abbati Bako to kai kuma zaka rufe mana zaura
to sako na ƙarshe abinda masana suka faɗa ne a duniya Professor William Zartman masani ne akan abin da ya shafi zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'umma duk duniya ta san shi ta san rubuce-rubucensa abin da ya faɗa shine wani lokacin mafita tana cikin iskar da ake sheƙani kurin abin bukata shine a kamo ta a aje ta akan tebur a tattauna a samu mafita don a samu cigaba shi kuma wato Professor Daniel Dana a wani littafinsa Managing Crisis cewa I rashin saduwa ko sadarwa tsakanin al'umma wanda aka samu rashin fahimtar juna ko kace nace
wato gibin sadarwa
shi yake dada sabbabin matsaloli amma idan za a wato matsi rashin sadarwa tsakanin al'umma da aka samu rashin fahimtar juna to alhaqiqa abubuwa za su iya warwarewa sako na biyu kenan na uku shi kuma shehu malami Paul Kole na Oxford University Professor Paul Kole masani ne akan tattalin arziki akan Africa da kasashen Asia a littafinsa na ake cewa the bottom billion mafita shine kowanne gwamnati kowace gwamnati musamman a kasashe masu tasowa irin su Africa da Latin America da Asia shine su gina tattalin arziki mai karfi su baiwa matasa wato ilimi mai inganci inda yake za a sami zaman lafiya a tsakanin al'umma da ƙarshe wato sako na shine sakon da malami na wanda ake cewa Professor John Diaz a Jami'ar Kent yake cewa duk inda kuka je sako shi koya mana abin da yake cewa political negotiation and mediation ce a babban digiri saboda ka duk inda kuka je sakon shine duk al'ummar da ba za ta gina tattalin arzikin matasa ba to ba za ta rabu da tashin hankali ba saboda haka muna kira ga shugabanni su zo da tsare-tsare da manufofi da za su gina tattalin arziki na matasa a Najeriya wannan idan aka yi shi zai ba da mafita shi zai sa a zauna lafiya
to masu saurare kusan sama da sa'a guda kenan kuka ji mu da malamai godiya ta musamman ga waɗannan malamai da suka ba mu gudunmawa kuma muna fata nan gaba idan mun gayyace ku za ku ara mana lokacinku domin mu tattauna irin wannan dan ci gaba da alfanin kasar mu da al'ummar kasar baki daya yanzu a madadin shi malam Abbati Bako mai sharhi kan al'amuran siyasa da diplomasiya kuma ɗalibi a jami'ar Kent University dake Burtaniya da kuma Captain Abdullahi Bako Jadamu kamar da kuka ji shi jami'in tsaro ne tsoho kuma sabo yayi aiki a yakin da aka yi a Liberia karkashin kungiyar nan ta rundunar sojin Africa da ake kira ECOWAS kuma har yanzu yana ta'ammali da harkokin lamuran tsaro har ma ya kai ga kafa kamfani da ake ce masa Aban Kiwojeru kuma har ila marubuci ne kan al'amuran da suka shafi tsaro da zamantakewa barista Huwaila kuma kamar yadda sunan ya nuna lauya ce kuma mai gwagwarmayar ƴancin mata da yara da kare lafiyarsu da wato abin da ya shafi dukkanin rayuwarsu kuma ita ce sakatariya ko kuma tana rike da mukamin sakatare na kungiyar lauyoyin mata ta ƙasa Rishin Jihar Kano. Ma Mustafa muna godiya shi kuma yana kungiyar nan da ake cewa kamar yadda muka faɗa ta Democratic Action Group wanda suke rajin shimfiɗa salon mulkin demokradiya a Najeriya da kuma tabbatar da zaman lafiya da wayar da kan matasa game da salon demokradiya din da sauran al'amura masu nasaba da wannan. Godiya ta musamman ga shirin nan na Nigeria Stability and Reconciliation Program wani shiri ne mai rajin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da daidaito a tsakanin al'umma sun ba mu gudunmawa sosai kuma muna godiya kuma za mu ci gaba da tafiya tare domin kai ga gaci insha Allah. A madadin dukkanin malaman nan da kuma hukumomin da suke aiki a ƙarƙashin su da kuma muryar Amurka wacce ta ɗauki gabarin gabatar da wannan shiri sunana Mahmud Ibrahim Kori nake cewa wassalamu alaikum.
Haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga Kanan Dabo wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina ga Dr. Junaid Muhammad.
Assalamu alaikum. Yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin aikin asibiti na lafiya da makarantu da yara suke tasowa ba su da aikin ba su da sana'a wanda suke yin su suke shiga wannan boko haram nan da sauran su saboda jahilci addini ma ba su sani ba ba su san al'adarsu ba ba su san ya kamata ba su san haƙƙinsu game da ƙasar da iyayensu da sauransu ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yaran ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnatin da ba ta iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a yi juyin juya hali wanda idan an yi da wanda ya yi da wanda ba ya yi kowa sai ya shiga wani mummunan abu kuma wannan ba sa ba ne a tarihi idan mutane suna da sun kan tarihi sun san cewa a juyin juya hali da aka yi a Faransa a 1789 duk a fito aiki bakin titi duk wanda ha ganin sai duba hannunsa idan da kanta a shi kenan ya wuce talaka ne ba zalim bane duk wanda hannunsa ba kanta ko yayi laifi ko ba yayi laifi sai a yanka shi to irin wannan zai samu a gare mu domin idan ba yadda an ji an yi shari'a ta hankali ba an kira kowa an ce bayanin abin da ya yi da wanda bai yi ba da kuma kuɗin da aka tarar sun sulwanta hannunsa to nan gaban an zo yara ne za su zo su yi ta'adda su kace-kace da kasar gabaki da kuma haka riba dalilin tarautar da kasar kenan. Ai hankali ai hattara. Akwai kuma wasu mutane makai wanda ni na san a zaman baya da aka yi lokacin mutula an kwace dukiyarsu daga baya da rashin adalci da kuma zalunci irin na rashin mutunci abin da aka san sun laifi an kwace aka mashi ainihin wannan bayan binciken Alhakim da kuma Jasmin a nan Kano aka ɗauko dukiyoyin nan aka dawo musu da su kuma ba ga kowa ba bayan dokoki da an karɓi su bisa kan doka daga ba kuma ka ɗauko ka mai musu da su a cikin sirri suka shiga da mamaye abin da suke yi shi ne yanzu waɗannan suna jin tsoron kowane latifa domin a irin wannan karan ma ko ba su yi aikin siyasa ko aikin gwamnati ba suna son a dawo da irin wannan abin da mun hana hannuwa kaskai tashi a ɗin dukiyar gwamnati a yi ɓannarta a yi abin da za a ga dama. Ku hankali. Na fatan mutane za su yi tunani kan waɗannan abubuwa. Na fata mutane za su yi la'akari da wannan domin ba gwamnati kurin aikin ne na ɗan minista ba wanda zai je ya sata. Kuma in za a ɗan minista ma sai an naɗa wanda aka tabbatar an tace a da an bashi amana bai ci ba. Amma mutumin da za an bashi amana ya cika lokaci za ka bashi amana wannan hauka ne. Kuma idan mutum yana da wani laifi wanda ba a sani ba su masu bincike 'yan sandan farin kaya suka samu dole a bi wannan bahasin. Kuma ni na san a wancan gwamnatin ba hari akwai mutane da abokansa ne ya san su ya so ya naɗa ya ba su mukamai da aka zo aka ce ga su waɗanda an same su da kaza bai naɗa su ba. Kuma wannan shi ne adalci domin ka ɗauki abin da yake ba mahallinsa ba ka sa shi a wannan mahallin shi ne zalunci. Kuma kowace ƙwaya da abokin gurbinta ni da kake san mutum idan aikin za ka ba shi ko bai iya ba ko kuma idan ka ba shi zai je ya ci rashawa ya ci hanci ya zai ba zai kula da haƙƙin mutane kar ka ba shi. Assalamu alaikum a huta lafiya. Ai hankali.
To shi ma rabaran Ibrahim Usman ya ce mafita kawai ita ce a gudu tare don a tsira tare.
To jama'a ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Eko Jarye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya Krista da Musulmi ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu 'yan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan kau haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu ko waɗanda za a zaɓa su zama ministoci nan gaba cikin ƙasar nan muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu waɗanda za a zaɓa su zama ministoci cikin ƙasar nan Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan muƙami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta kasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram. Muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran dan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare. Wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jibin, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida malamai, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda agogon mu ke cewa karfe 5:04. Bello Habib Garadin ya kimtsa da shirin mu na karshe labarai. Wannan karon a takaice.
Masawar tattaunawar gaggawa da ake yi a garin bakin iyaka mai suna Panmunjom domin kawar da zaman doya da manja tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Yanzu haka dai ba a kammala wannan tattaunawa ba, asubancin Lahadi kenan. An fara gudanar da tattaunawar mai muhimmanci ne da safiya Asabar din nan. Duk da wari da Koriya ta Arewa ta shata na daukar matakan soji don har Koriya ta Kudu bata kawo ƙarshen surutan farfaganda ba, da kuma cire tarin na'urorin amsakuwa a bakin iyakarta da Koriya ta Arewa. Bari mu tabo nahiyar Afirka, inda akalla mutane 18 ne aka kashe yau Asabar a ƙasar Somalia. Biyo bayan wasu har-haren bababamai da ake kyautata zaton mayakan sakan Al-Shabab ne suka kai su, a cewar jami'ai. A harin farko sojoji 14 ne suka rasa rayukansu. Sama da 20 suka samu raunuka a lokacin da wani dan harin gunar bakin wake tuka motar da ke shaƙe da bababamai zuwa cikin wani sansanin sojoji, inda dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU, waɗanda suka kunshi 'yan Somalia da 'yan Kenya, kuma ke horas da su akan aiki da yaƙi da ƙungiyar Al-Shabab. Kuma wannan abu ya faru ne a birnin Kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin wannan ƙasa. Masu waro fasinjojin da suka samu nasarar kubuta daga wani harin ta'addanci a cikin wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin biranen Amsterdam da Paris, duk a tarayyar Turai, sun gayawa manema labarai yau Asabar yadda suka yi aiki tare domin ƙalubalantar wani ɗan asalin ƙasar Morocco wanda yake dauke da bindiga, kuma sun yaba wa wasu Amurkawa guda biyu waɗanda suka taimaka har aka kama wannan mutum aka kwace makamin da ke hannunsa. A ƙarshe wata mota shaƙe da bababamai ta yi bindiga a kofar wani asibiti da ke babban birnin Kabul a ƙasar Afghanistan yau Asabar kenan, lamarin da ya kashe mutane guda 12, a cikinsu akwai 'yan kwangilan Amurka guda 3 da ke aiki tare da dakarun haɗin gwiwa na NATO. Mutane da dama ne suka samu jikkata daga wannan fashewa wadda aka ji karata a duk faɗin wata unguwa, kuma ta lalata tare da tarwatsa motoci sama da 20. Rundunar NATO ba ta bayyana ko su waye 'yan kwangilan nan ba, amma ta bayyana cewa ɗaya daga cikin su ya rasu nan take, sannan biyu suka ce gagarinku a lokacin da ake kokarin yi musu magani.
To madalla gaishe ka. Dodo kuma masu sauraro, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin namu a daren nan. Sai kuma can da asubahi da ikon Allah, wato da safiyar Lahadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto na musamman da kuma shirin zaɓe ko naɗi. Yanzu kama a madadin Bello Habib Galadanci, wadda gabatar da labarai, da Yemi Obajimi wadda kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Zubair, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku. Mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.